Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Baya ga haka kuma za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Shahudin watan Maris na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka kamar tare da wakiliyar mu Maimunatu Sado, inda a yau shirin namu zai tattauna akan cece-kuce kan ganin watan azumin Ramadan a Kamaru. Za kuma mu yi magana akan muhimmancin kula da tsaftar baki a wannan lokaci na azumin Ramadan. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu fara shirin ne da tattaunawar da wakiliyar mu tayi da malaman addini akan cece-kuce da ke tsakanin al'umma akan ganin watan azumi a Kamaru.
Masu sauraron mu barka da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe. Yau batun da za mu tattauna a kai tare da manyan malamai ne game da cece-kuce da ke faruwa a nan kasar Kamaru game da daukan azumin watan Ramadana, wanda aka samu sabanin ra'ayoyi inda wasu sun dauki azumi a ranar 11 ga watan Maris, wasu kuma sun dauki azumi a ranar 12 ga watan Maris. Amma za mu je mu ji daga bakin malamai wanda za mu tattauna da su a halin yanzu. Malam Zakari Dacce, assalamu alaikum. Malam Dacce, game da wannan watan azumi mai tarin albarka wanda wata mai daraja da wasu sun fara azumtarsa a nan kasar Kamaru, wasu kuma ba su azumci wannan watar ba, wato a ranar 11 ga watan Maris, me ce ke matsalar?
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جسكيا دي واسوشي جسكي مروداني جمي دا لا أكري دا أساشي دي ودا سونغا واتا كما سنسنر دا جسكي وينان أساشي أقوي مقبتان كامارو كامار كسر چادي دا قساشي دا داما أهكا نان كسر سعودية واندا أكفي بي بي ترتا مونغا تا سنر. To kuma bayan haka ga rudani a cikin Kamaru ma tsakanin wanda suke da lasisin sanarwa da wanda ba su da lasisi, wannan yace an gani zai, wannan yace ba gani ba, ya haifar da rudani gurin dewa. Amma dai kasancewar karshen labari ta fito akan shi wakilin ne magana da yoyin al'umma da malamai da sarakai shine Professor Suleiman, ya sanar akan cewa ya tabbata Kamaru bata ga wata ba bayan an bibici duk kasashe da gurare da zai yiwu a ga wata ba gani ba. Saboda haka sun yanke Litini zai zama 30 ga watan Sha'ban, Talata kuma zai zama farko ga watan Ramadan, wanda Talata kenan za fara azumi a Kamaru. To wannan sabanin gaskiya a ilmance dai, a ilmance tsakanin daliban ilimi da malamai ba wani abu bane da zai tada kura ko zai kawo wani damuwa. Idan mun ka duba littafin ilimi akwai mas'alal ikhtilaful matali, sabanin fitowar wata, akwai sabanin idan kasa ɗaya ta gani duk duniya ta dauka. Malamai suka ce in hakan ya faru yayi kyau, amma dai kuma ya tabbata kowace kasa tana iya dogaro ga kallonta in ta gani ta yi azumi in bata gani ba ta cika 30
Abubakar Adamu lamarin dai da ya faro a nan kasar Cameroon game da wannan ganin wata akwai wasu tashoshin TV da suka bayyana cewa an ga wata ranar wannan ranar Lahadi da cewa za a tashi da azumi ranar 11 ga watan Maris amma kuma sun kaga wata kungiyar ita ma ta fito ta yi bayani a wata tashar talabijin ta kasa akan cewa ba a ga wannan wata ba to shin an dau addini an saka shi wato ya zama siyasa ne ko da yanayin tafiyar da addini ne a yau babu kima babu daraja
wato harshen da zan bayar a game da maganin kwarai kuwa game da suna jeba hankulan mutane so kaga waɗannan ai gidan talabijin Cameroon ne ta yadda da ita ko shi suka fito suka ce an ga wani shi kuma ce a TV ta fito ita ma na Cameroon ne shi aka ce a'a ce ran talata to ai ita ma ba fada ta yi da karan kanta ta tashi ta fada ba an gaya mata ne an gani na'am waɗannan ma an gaya musu cewa ba gani ba suka fada to kaga wannan irin jiba hankular mutane shine bai kamata ba na farko galibi za ka ji ana ce ummul qura ita makka kenan ko
na'am
idan kuma wani abu ya kama na islama sai ka ce ai ana koyi da saudiya ga saudiyan ta yi to me yasa ko abu ganin wata kuma ake sabani
to ai anan kuma
na'am to yanzu idan aka ce a saudiya an gani a kasa kaza an gani kasa kaza an gani kasa kaza an gani ƙarya suka yi
gaskiya
shin mai watan guda goma ne ko daya
daya
ne lallai ne watan ta fito duk duniya ta gani ba lallai ba ne ba lalle bane ta fito duk duniya a ce an gani na to kazalik idan kuma ya bayyana ni ga ayan tambayan da nake tambaya kuma gane mutanen nan su gyara al'amuran su ina nufi na yan Cameroon su gyara al'amuran su domin mutanen da suke da na'ura kazace daban-daban suka bayyana suka ce sun gani waɗannan sun bayyana sun gani waɗannan sun gani to a Cameroon ma wasu da suke da na'ura suka duba suka ce sun gani yanzu kawai sai ka gance a'a ai ana da kwantar da wani kaza ko da wannan kaza ai shi kenan shi in na gani zai sanar da wuce in na ga malam yanzu kai kaga ba ana ruɗa ni ana ruɗa mutane ba ai sun ci gaba suna da na'uran da sun gani kai malam a Cameroon ma
akwai masu
akwai wanda suke kuma suka gani suka ce sun gani
yanzu ya zama dole ba
a jira shi ran talata a'a wanda in ya yadda cewa yayi imani a'a yayi imani game da ganin da aka ce an yi sai azuminsa wanda kuma a'a yayi imani cewa ya yadda kamar yanda hukunci ta fada ko shari'a ta fada ko wata kasa da ganinta shari'a ta yadda
ko sai jira kawai yanda kasa ta fada sai ya bi kawai
to mana Abubakar Adamu ne ka kawo rashin jituwa ne tsakanin bangarorin biyu a maimako kungiyoyin biyu su haɗa kai saboda tafiyar da wannan ganin wata amma sai ana samun saɓani ra'ayi waɗannan kungiyoyin biyu waɗannan sun fito sun ce za a zance wannan wata ranar 11 ga watan Maris waɗannan suka fito suka ƙaryata inda daga baya kuma suka fito suka ce za a ga wannan wata ne wato za a zance wannan wata a ranar 12 shin kana gani siyasa ta shiga cikin wannan lamari
na farko waɗanda suke akan addinin musulunci ko suke tafiyar da al'amuran ganin wata su dukkanin su ya kamata su bi tsoron Allah ba da shi wani abu don son kai ko don ko a'a ko shi bisa ga dokan wani abu za su yi ne don Allah bisa ga doka da Allah da manzansu suka kafa kuma kada su shakkan kowaye a wajen gaya masa mu ga doka wanda Allah da Annabi suka kafa suka gaya mana ba addini ba ra'ayi ba ne ba sun kai ba ne ba neman kuma yardan wani ba ne nemi yardan Allah shi ne kawai kuma a su ji tsoron Allah in an gani an gani baki ya zo ɗaya magana guda ɗaya ta farki wato alƙibla ya zama guda ɗaya kada su daina rarraba kan mutane in ba gani ba duk bakinsu su yi itifaƙi cewa ba gani ba kawai a zauna akan ba gani ba ita kuma ta ɓangaren gwamnati yana da kyau wato su ma su lura tukuna farko da waɗanda suke mu'amala da su mana ko waɗanda suke ba su yadda su ne da ganin watan su ne da waye da waye yana da kyau su zauna da su na in su ba su san ina nufin su gwamnati in su san addinin musulunci alhamdulillah su zauna da su a fahimci juna tsarin addinin musulunci in kuma ba su san hukuncin addinin musulunci ba to su zauna da masana addinin musulunci da su waɗanda suka amince musu cewa maganan ganin wata a zauna a tattance a addinin musulunci shari'a ga abin da ya fada to a dauko alƙibla guda daya a ajiye kawa in mutane guda daya ne ɗan mutum daya ne ko kuma abu guda daya ne aka amince su ne suke da izini kada a ji bakin wani ya fito kuma ya kuma furuci kaza wani shi zai faɗaya wa mutane gashi kaza kawai a tsaya nan amma kada ya zama ta ko ita kanta gwamnati ta yadda da wannan ta yadda da wannan ta ban ma wannan izini ya fito ya faɗa ta ban ma wannan izini ya fito ya faɗa wannan ya fito ya faɗa ya ce haka wannan ya fito ya ce ba haka ba to wannan ai wasu ake da hankulan mutane kuma bai kamata masana su zauna su shiru akan wannan al'amura ba
lale mahaba da wata mai fanana
Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga Malam Sheikh Daud Abdullah inda yayi mana bayani akan muhimmancin kula da tsaftar baki a lokacin watan Ramadan.
To alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala rasulullah. Alhamdulillah shi tsafta yana ginshike ne na musulunci. Kuma a cikin musulunci shi tsafta yana daukan kusan kashi 70 ne domin Allah subhanahu wataala yana tabbatar mana a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala tayyiban la yaqbalu illa tayyiban Allah subhanahu wataala ya kasance mai tsarki ne ko baya karban wani aiki sai mai tsarki na farko yawanci mutane sukan fuskanci hadisi ta baibai shine manzo Allah ya ce warin bakin mai azumi lada yake samu kamar turaren miski ne almiski warin bakinsa amma wannan hadisin da manzo Allah ya faɗa me ake nufi da shi ba ana nufi kada ka ki yin brush ko aswaki ba saboda falalan tsaftar baki ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutumin da yayi alwala kafin yayi alwala yayi aswaki a bakinsa yayi sallah to yafi wanda bai yi ba da daraja 70 kin ga duk girman gemu da darajar gemu da girman rawani da darajar sa da wanda yake da gemu in yayi sallah da wanda bashi da gemu in yayi sallah ladan su daye ne haka mai rawani da marar kula ladan su daye ne amma sai manzo Allah ya ce wanda yayi aswaki ma'ana ya goge bakin sa yayi sallah ta farilla to shi yana da daraja 70 fiye da wanda bai yi ba me manzo Allah yake so ya nuna mana har manzo Allah yana cewa da ba dan kariya sa ya daura mana abin da mutane ba za su iya ba da sai in ce duk sallar farilla duk wani musulmi yayi aswaki ana gaya mana tsafta kenan abin da wannan hadisi na azumi mutane ba su fahimce shi ba shine ba duk mutumin da ya dauki azumi da safe kafin rana ta fadi matukar bai iya sa komai a cikin sa ba to bakin shi zai canja tsari bakin shi zai canja tsari ma'ana zai ba da wani irin abu na cewa bakin nan bai samu wani abin da ya iya shiga jikinsa ba to wannan shine zai fadada maka ka gane in ka tashi da asubahi kai brush ɗinka ko kai aswaki to bakinka fa ba irin warin can yake yi ba saboda da yawa sukan kin yin brush suna cewa ko su kin aswaki da asuba su ce wai suna wai saboda wannan maganar warin bakin ba wannan ake nufi ba ba warin bakin da ka kwana da shi ka tashi bane a warin bakin daga bayan sallar asubahi ne zuwa sallar magriba daga bayan sallar asubahi ne wannan bakin naka da bai samu wani abu ba to zai bada wani odo daban wanda ba irin wanda ka saba da shi ba saboda bai samu abubuwan da zai shiga jikin da zai gina jiki baya jiki ba to wannan shine mazalla yake bada hadisin kamar hadisin da mazalla yake cewa wanda talauci ya dame shi ya kara aure ne wanda talauci ya dame shi ya kara aure to mutane ai a baya ba su fahimci hadisin ba sai ake tunanin in kana cikin talauci ka kara mata a'a ba wannan mazalla yake nishi ba ana magana ne wanda mata ɗaya ba ta gamsar da shi ya kara mata to haka abin yake hadisin yana bayarwa ne daga lokacin da alfujir ya fito akai sallar asubahi to wannan hadisin ya dauki aikin shi zuwa faduwar rana ba wai tun daga azumi farko ba za ka yi mashkilin ba ko brush ba har sai karshen azumi saboda wai ana son warin baki ba haka hadisin yake magana ba aswaki ya halarta ai shi aswaki ya halarta a musulunci ko kana azumi za ka yi aswaki ko ka ji bakinka ya canja maka za ka sa aswaki ka goge bakinka wanda ma ya sinadarin da yake cikin aswaki yafi na makilin ko bakinka ka ji ya ma wani iri ko rana za ka iya sa aswaki in lokacin sallah ya ka goge bakinka kuma ka samu daraja duk da kana azumin kai aswaki za ka yi sallah ka samu daraja sama da wani wanda bai yi ba za ka iya amfani da aswaki ko kana azumi ne kamar me hukuncin misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda an sa tafannuwa magani shi amma aka ce in za a yi sallah in ka ci tafannuwa ka koma can gefe kai sallar ka abinda ake bukata ba a so ka cutar da wani ne idan bakinka zai zama yana wari zaka shigo masfaccin jama'a ai wani zaka zalunce shi zaka cuce shi da wannan warin to abinda mutane ba sa fahimta in ka zo tsantsan fikihu shine zai baka zaman lafiya da kwanciyar hankali shine duk lokacin da ka ji bakinka ya canja da wani yanayi to in har misali a ce wari ne ko abu ka nemi aswaki ka yi shi wannan ya halalta kuma ba a hade dama ruwan aswakin in aka goge baki ne za a fitar to a take zaka ji bakinka ya dina duk wannan abu in ma kana da irin wannan matsalar don kuma misali ka yi riga ka yi brush ɗinka da asbahi ko ka yi aswakinka da asbahi to ina tabbatar miki zuwa faduwar ranan bakinka ba irin wancan warin zai yi ba duk wanda zai ji wannan warin da kanshi zai ji shi kamar miski haka manzo Allah ya faɗa wanda kike suna irin wannan warin bakin zaki samu suna daukan kwanaki da asuban ba sa yi da daddare ba sa yi ne to sai su shiga azumin da shi saboda ba wancan fahimtar da suke da shi na baibai na wancan hadisin
lalle mahaba da wata mai falala
ramadan
ya dawo mu yin ma yau ga wata mai alfarma
yanzu kuma za mu koma bangaren lafiya inda likitoci suka yi mana bayani akan muhimmancin kula da tsaftar baki yayin azumin watan Ramadan.
Sunana Dr. Wayezid Bashir Rabiu, likitan iyali ne kuma wanda ya ritaya. So, tsaftace baki yana da muhimmanci inda idan an tsaftace shi waɗansu ƙwayoyin cututtuka da suke zama a baki din ba za su iya kawo illa ga ɗan adam ba. Shi sa ake so idan mutum koko ya yi iftar kenan yawa idan ya yi wannan ya kokari bayan ya ci abinci da asuba ya kokari ya yi brushin bakin shi ko da aswaki ko da wannan abubuwa na zamani na toothpaste da abin nan saboda amma lokaci-lokaci musamman ga wanda yake shi musulmi idan ya zo alwala zai daura bakinsa akalla sau uku kowace alwala. A kowace sallah idan zai yi alwala sai ya daure bakinsa sau uku to saboda haka nan ana tsaftace baki ne da wannan hali to tun zamanin manzon Allah yakan yi amfani da asawaki yana abinna to akwai itatuwan da aka tabbatar cewa idan an yi amfani da su musamman irin wanda manzon Allah ya amfani da su waɗannan asawaki sukan ƙara lafiya a bakin mai azumi sukan sa haƙoran su zama cewa ba su samu matsala na irin waɗannan ƙwayoyin cuta ba to yawancin ƙwayoyin cutan dai su ne abinda ake kira bacteria waɗannan kuma za su kawo cuka wanda zai samu ce samu ciwon haƙori ko dashi shi wani lokaci kuma idan an bar abinci ya yi abinnan ƙuda ya taɓa wannan abincin da aka ci kuma ba a wanke bakin ba akan samu waɗansu tsutsotsi a cikin haƙora ko cikin abin nan za ga mutane na fitar da tsutsa ko kuma yana mutu zafi idan aka bada wadansu magunguna sai ga wadannan tsutsotsi suna fitowa amma yawanci daga kuda ne wadannan tsutsayen amma su kwayoyin cutan bacteria yana fito da wani abu ne wani sinadari ko force wanda wajen zai kumbura kuma yayi jaye zafi da sauran saboda haka sai an bada magunguna kamar su antibiotics sannan abin nan wani lokaci kuma sai an yi treating shi hakorin idan akwai rami a ciki a samu kafin a samu lafiya to musamman wanda ya san yana da irin wannan matsala to ya kamata koda yaushe ne ba sai lalle lokacin arwada shine zai wanke bakin sa ba yana jin bakin shi ya fara bushewa ko ya fara hamami din ya samu ruwa ya kurkure bakin shi a abin nan shine zai taimaka mishi wajen waɗannan abubuwa da suke faruwa to shawaran da za mutum zai bayar shine idan mutum ya ci abinci kamar ya ci abincin dare na ƙarshe yayi brush ko ya amfani da aswaki ya tabbatar cewa waɗannan abinci da suka mamakare a cikin hakori an cire su ko kuma da asuba bayan ya riga ya ci abinci yayi sahur shi kuma ya wanke bakinsa saboda kar waɗannan debris na abinci ya zauna a cikin bakin in ya so daga safe zuwa dare din sai dai ya dinga daurewa ko lokacin alwala ko kuma lokacin da ya fara fasibin cewa bakin shi yana dan hamami ko yana wani wari sai ya kokari ya sa ruwa mai kyau ya wanke bakin shi
Sunana Dr. Sabo Ahmed Muhammad ni likita ne mai yin aiki kuma mai koyarwa a kwalejin lafiya na Jami'ar Jos.
To ta fannin lafiya dai akan so mutum ya zama ya da wadataccen ruwa a jikin shi wanda wannan wadataccen ruwan a jiki zai nuna a yawan yawun da ke bakin shi. Saboda haka yayin da mutum bai ci abinci bai sha ruwa ba dole bakin shi ya bushe musamman ma a ce yana azumi lokacin azumi dole ne al'amari na bushewan baki da ɗacin baki dole ya yawa saboda haka dole ne mutum ya dinga samun matsaloli na bushewan baki ɗacin baki da makamantansu kuma bushewan baki ne yawa an san cewa yakan ɗan kawo ɗan tsatsagewa ƙanana da ba ido da rage kiyayewa ba wanda kan ba da dama wanda su wata infection ya shiga da su shinshiko maka mutum maza.
To amma kamar lokacin Ramadan da yake kuma dole a yi khamsa salawatu wato a yi alwala a yi sallolin biyar sun ga a yi ɗaya daga cikin ayyukan haka alwala shi ne kukura baki to aka ɗan samu sauƙi ta nan. Aswaki wato amfani da abin da ya kira chewistik a turanci kenan a bai zama haramun lokacin azumi ba. Duk wanda sa ce baka tsaftace baki duda baki zai zauna a bushe ya zauna kuma ba daɗi a cikin baki har ɗaci mutum zai dinga ji saboda bushewar baki. To duk waɗannan suna faruwa sannan kuma kin san akwai abin da ake kira warin bakin mai azumi ba kowa ne yake yi ba. Wani lokaci warin bakin saboda jiki ya rasa wato sukari don siga wato glucose kamar yadda fetur yake wa mota to ya zama mata makamashi ta motsa ta kai mutum inda za ta kai haka jikin mutum yana amfani da sukari wato glucose ya zama mara abin makamashi na aiwatar da abubuwan rayuwa numfashi da jiki motsi da makamantansu wannan ke nuna takaici sai yawanci mutum yana azumi dan warin da mutum zai ji wanda ya ba shi da daɗi yawanci ba wai saboda ba ta zanta ba ne saboda in jiki baya da makamashin abinci da zai kona ya motsa to jiki kan koma kan kitse ne tare a jikin mutum kamar a dana ne shi kitse a jiki saboda haka yayin da kitse yake konewa wato fat metabolism akan fitar da wani tiriri mai suna acetone. Wannan acetone ɗin shi ne muke yi mu ce a wayan bakin mai azumi yana nuna matsala ba ne yana nuna kodewar kitse ne koda kitse ma zai iya kasancewa abin da zai cutar da mutum to konewar shi ya fi alheri saboda haka wannan ba abin kyama ba ne to amma ba an san ba a dan zama ɗaya wani koda yana azumi za ki ga ba ma mai lura da bakin shi ba ne ya ga ai hakwara sun yi yana yana wani shi na yake shi dental wannan kwayoyin cutar da suke taimakawa wajen samar da lalacewar hakori kuma ya dinga yin yana yana sannan kuma wani zaga ma saboda yawan cin zaƙi ko rashin wanke baki kafin a kwanta bayan gama cece da rana sai ka ga abin da aka ce mugalai tsakanin hakori sai ya tsunu ya yi tsani
yadda ka san asibiti zai ci jikin mutum hakan shi maka yi haka ma amtsan baki saboda raguwar abinci zai iya samuwa ya zama acid kuma ya cakure ga hakorin ya baki wannan bakin da ake gani hakorin shi da take yanzu duka wannan abubuwa za su iya samar da wari irin nasu saboda rashin tsafta sai kayan zaki ya fi bata hakori musamman su ka lura da yara shi sa wadansu za ki ga suna hikima su ce ba yaran su kansu ci kayan zaki da dare amma za su iya bani za su iya musu sauki a daga musu kafa su su dinga ci da safe saboda in an ci kayan zaki da yamma to kanshi dan kadan kadan ne mai muka kanin hakwana shi ne yake tsumuwa wato yasa nan ce har a samu abubuwa masu tsami-tsami masu cin kashi za ta hakwana wato kin ga wannan yana abinci ne amma ana son mutum ya dinga cin abubuwan da suke shafi kamar alaihu domin in ka ci kaza ma ka tauna kashin ta ba laifi abin da ya gina kashin kaza ko kuma kashin rago ya gina kuma hakorin rago shi zai na rike a cikin mutumin da ya ci ragon nan ko kashin ragon ya zama kuma ya yi taimaka wajen gina mara a kashin sa da hakorin shi saboda ka ga ta wannan nau'in abincin ma za a iya samu abubuwa da za su ƙara ƙarfin hakori su gyara mutum baki wannan ke na tafiye shi ma kansa wannan alaihun yana da tare da su abin da ake calcium da su magnesium da sauran abubuwa wanda za su taimaka wa lafiyar bakin mutum da sauran wurare yato gaskiya mutum ya ci nama da yawa to fa ya daure ya zauna ya sakace in ba sakace da kuje ba to ya iya nazari wannan ke shi force domin nama in tsaya musamman naman babban dabba kamar saniya wato biske na sai in ya tsaya ya can kai kin yi kwana ba mutum ya zakulo shi shi da zai yana doyi mun da yi tsini ko tsakanin hakori zai ga cin makuri so wannan ya zama kwakin cuta sun hau kan nan raguwar naman da ke tsakanin hakori da ba a cire shi ba sun zama damuwa kuma za su kawo rashin lafiya saboda in za a ci nama ma a tabbatar ya dahu sosai kuma yadda da yawan mutanen zamani suke a nika naman kafin a ci shi musamman naman babban dabba kamar saniya duk zai zama sauki ne wa hakwara saboda haka an san ma malamai suna cewa a dinga inganta yawan asuwaki lokacin azumi duk hanyar cicce ragowar abinci ne kayan nama kayan zaki a yi hankali da su kar a ce za a ci su da yawa da zai kawo damuwa baki to asuwaki yana da kyau asuwaki yana da kyau sosai akan malamai na addini sukan karfafa mutane cewa suna ci a dinga yawan asuwaki aswaki na da kyau in kuma mutum bai saba da aswaki ba yayi brush brush din yana taimakawa ya cire datti da ke hakori sannan kuma wani suna da rema da suke cikin itacen shi aswakin kansa suna taimakawa wajen kashe kwayoyin cuta da za su iya cin gasa shi wato gum disease kenan su kawo abin da mutum suke kira bubu ba wuyan bakin mutum ya jini saboda ka dai wannan abubuwa a kiyaye kuma kayan saduwa da ake kira su citrus kamar lemu da su mangoro da makamantansu sun kan ba mu jikin mutum vitamin C da ke karfafa dasa shi saboda kabba ke samu damuwa ya to in dai wani irin nawa ba nake cewa a sombret saboda jiki ya koma amfani da kitse a matsayin makamashi ta ga wani ba abin da mutum zai yi in fact a matsayin alheri ne ma wa jiki don kitse ko ne mutum ya rage nauyi da yi hanyoyin jinin zuciya su buɗe amma in na kazanta ne to za ce mutane su himmatu wurin yin brush amma ko asuwaki ba a yi dole a kunkura baki sosai da ruwa idan ma na ɗaya mai kunkura baki musamman ma lokacin alwala da azumi wanda bai karya azumi in ya zai taimaka wajen tsaftace bakin da kuma ɗan jiƙa tantanin baki ba dai mutum ya shiga ya sha ya wuce maƙogwaro ba ne amma baki zai samu sauƙin wannan bushewa da yawo mai kauri ne wanda lokacin tuna ji ɗaci ma ya mamaye baki saboda rashin ruwa da kuma bushewar baki wannan kenan.
Lale mahaba da wata mai falala
Ramadan
ya dan uwa mu yin ma yau ga wata mai alfarma ya dawo Ramadan
lale mahaba da wata mai falala
Ramadan
ya dan uwa mu yin ma yau ga wata mai alfarma ya dawo Ramadan
assalam alaikum ya yan uwana
Ramadan
yau ga wata mai falala ya dawo mana
Ramadan
sai mu dauke niyyar kyautatawa yan uwana
Ramadan
mu yi sadaka mu yi kyauta mu hanu da barna
Ramadan
Masu sauraro a nan kuma muka sa ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Legacy da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sharuwa lafiya.
Muhammadi wanda ka aiko da risalar ka dina. Muhammadi shine ya koya mana bautar ka dina.